Kwanaki 16 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don yin gangamin yaƙi da cin zarafi da ya jibanci jinsi walau mata ko maza a faɗin duniya. A saƙonta ga duniya, Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce cin zarafi musamman na mata da 'yan mata ya kasance abin damuwa wanda yakan shafi mace guda a cikin mata uku a faɗin duniya. Nau'ukan cin zarafi da ake wa mata sun haɗa da fyaɗe, duka, hana su samun ilimi da gamsasshen kiwon lafiya, da walwala yayin da wasu wurare akan hana su cin gado, da tilasta auren gado wanda ke tauye haƙoƙinsu na kasancewansu 'yan adam. Malam Abdullahi Sabo, jami'in hukumar da ke kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights a jihar Plateau, ya ce tun 1948 ne aka keɓe waɗannan kwanaki don kare haƙƙin bil'adam.
Lalace wanda aka zata kare ɗancin bil'adama, musamman ma akan mata da wannan shekarar aka ware ta. Aka ɗauki mace ita ma tana da 'yanci, tana da kuma haƙƙi akan duk wani abu na ƙasa. Yadda namiji yake da haƙƙi akan abu, mace ma tana da haƙƙi akan su. Kaman yin ranaku, akwai wasu kaman abubuwa da yake faruwa sai a ware mace a wani gefe, a ce mace ce wannan namiji ne zai ɗauka. To abin da ake nunawa akan nan, yadda namiji yake da haƙƙi a wajen neman ilimi, haka mace ma tana da haƙƙi a wajen neman ilimi, ba bambanci a nan wurin. Haka wajen haƙƙoƙinta yadda kowace al'umma take, kaman musamman na gado, za a bi shi yadda kowane al'umma suke, ita ma a cire mata haƙƙinta. Ko da bai zama daidai ba, amma tana da haƙƙi a ba ta haƙƙinta. Sannan kuma a ɗauke su a matsayin mata, ba wai bayi ba ne, a'a, mata su ma mutane ne kamar yadda maza suke mutane, suna da 'yanci akan komai. Abin da ake bukata kenan a sani a kai.
Amma me yasa yakin ku ya ta'allaka kan mata, kila kuma za a ce da yara, musamman a cikin wannan kwanaki 16?
To a cikin kwanaki 16 abubuwan da yake faruwa, an fi cin zalin yara ƙanana ne, musamman irin fyaɗe ɗin nan. Ba kuma matsalar yanzu ta ma wuce ma kan mata, ta dawo kan maza yara ƙanana. Domin mukan samu shar'o'i akan kowane lokaci complaint, za ki samu mutane sun je sun aikata alfasha da yara ƙanana. Yayin da ma'aikatar take nema ta ɗauki wani hukunci, za a samu manya-manya mutane a cikin unguwa, wasu malamai ne, wani komiti ana ganin girman shi a wuni, ya zo ana ba da hakuri a ce a gara a sasanta wannan abun a cikin gida. Wannan abu ne wannan an bar yarinyar an sani wajen aure zai zama mata damuwa nan gaba. To mun wuce wannan matsayin a lokacin. A wannan lokacin kowa aka takakin shi, dan Allah manya da malamai da iyaye su bari a ɗauki hukunci a kai.
Barista Olivia Daziam, mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan jinsi, ta ce gangamin na kwanaki 16 ya kunshi faɗakar da al'umma su san cewa akwai dokoki da suka tanadi hukunci kan masu cin zarafi.
Irin fitan da ana fita kamar haka, a yi yawo a gari, a yi jesu gurin su yan jaridu, a yi magana da television da radio, a yi magangani domin mutane su ji, su sani cewa akwai abubuwan da suna yi wanda sun musguna ma mata da 'yan mata. To idan kunnuwan mutane suka ji, amfani shi ne dole a rage abubuwan da ana yi ma mata musgunawa.
Amma cikin shekarun da ake wannan yaƙi, an samu ƙaruwa ne ko raguwan cin zarafin mata?
Da ana ganin kamar an yi nisa, sai da aka zo COVID-19, sai abun ta fadi, sai ta fashe, sai kamar dama ma ba yi komai ba, sai abubuwan ya balle a kan mutane duk Najeriya, ba duk ƙasa Najeriya, duk da duniya ma. Shi ne aka sake ce bari a duba a Najeriya ma, sai aka shiga dubawa, sai aka ce gwanda ma a yi hanzari, a yi dokoki na wanda zai tsare mutuncin mata da 'yan mata da mutane duka ma. Shi yasa kika ga aka fito da wani dokan da ana ce mishi suna Violence Against Persons Prohibition Law. Ban san yadda zaki faɗe shi a Hausa ba dai, amma wannan VAP law ake ce mishi, duk states sun bi sun yadda cewa gwanda a fita da wannan law, wannan doka din. A Najeriya ana ganin yanzu nan ba mu kunyan fada, Kano ne kawai bata riga ta sarrafa wannan dokan ba, amma mu a Plateau mu muna da dokan, sauran other jihohi suna da wannan dokan. Domin mutane su sani cewa idan ka musguna wa mutane, amma of course mun sani cewa musguna wanne ya fi shafi mata da 'yan mata. Shi yasa kwanaki 16 nan, domin mu sake nanata wa mutane cewa akwai dokoki a Plateau. Idan kai ma wata mata, ko ma wata yarinya, ko ma wani yaro, to doka ba za ta bar ka ba.
Kungiyar mata musulmi ta Form 1 ta shiga gangamin inda malama Maryam Muhammad Kaze tace a gaskiya mata na fuskantar cin zarafi a fannoni daban-daban.
Miji ne zaki ga wani lokaci yana iya neman mace ta karfi ko bata yadda ba tana da yancin ta yadda a lallaba ta ta bayar da abun nan tunda aure ne ya bayar da daman ta bayar amma sai a abusing dinta a mata full karfi wata kuma ko ƴaƴanta ma sai a musu hakan kuma a ce mata idan ta bari wani yaji za a iya daukar rayuwanta ko kuma mijin yana da wani karfin da zai ci zarafin ta ci zarafin ƴaƴanta kuma idan ta fito ta yi magana yana da kudin ko hanyar da zai sa a je duk a ki sauraron ta ma
a bangare guda kuma zaki ga wani lokaci matan su suke cin zarafin mazajen su wannan ma kuna yaki da shi
a sosai ma kuwa ana iya samun haka dan yanzu mace ce za a mata irin auren dole ba ta san mijin to tana iya daukan hukunci a hannunta kan da ta fito ta ce ba ta san shi ko kuma in ta fito ta ce ba ta san shi sai a ce ta je ta zauna ta yi hakuri tunda abinda kullun iyaye tunda ake fada ki yi hakuri ki zauna ki zaman aurenki da sauransu sai kaga idan ta rasa yanda za ta yi in bata gudu ta shiga wani rayuwa ba za ta iya neman kuma daukan mataki da kanta ta kashe mijin da sauransu dan abubuwa sun faru haka annan ma kusa da mu ba wani nesa ba mata ta iya yanka gaban mijinta ko kuma ta yanka shi yankan rago duk ana iya samun wannan cin zarafin.
Mr. Stanley Smiles jakada ne da ke kare haƙƙin mata yace burin su shine mata su sami ƴancin su na rayuwa.
Ya kamata kowane mazaje ya san amfani matansa a gida. Ba wayan su maza ba su san amfani mata ba su sun dauka duka ne kawai da kuma duk abin da za su yi kawai su ga cewa mata kawai sun kasa domin su mata ne a gefen su.
Amma kun yarda cewa maza na wulakanta mata?
Eh mun yarda cewa mazaje na wulakanta mata amma wani lokaci mata ma akwai wanda suke walakanta maza so shi yasa mun shiga ciki mu taimake mata domin mu yada bishara so da in mu muna ciki muna yada bishara mazajen da suke yi wannan hali in sun gama muna yi za su iya su hankali su zai iya dawo jikin su.
A kwanakin nan akan samu rahoton cewa mata sun yanka mazakutan mazan su wa'ansu sun fede su sun yanke su saboda kila ko suna da kishi ko wani abu wannan ma kuna fadakarwa ma mata domin su kauce ma irin wannan abin da kila shike harzuka maza suke yin abin da suke yi.
Eh mun iya mun yi wannan muka iya mun iya zama da mata mun ce musu to kun ga mun san mata suna da baki amma wani lokaci ba kowane abu ne mai gida ya yi ki ansa masa wani lokaci ya fita ya je ya samu masalansa wani wuri a wurin aiki ga yanzu kowa yake shan damuwa ta fannin ci abinci ta wurin aiki da wurare daban-daban in mai gida ya da ya miki shashin da baki sani ba ko abin da yayi da baki gane ba ko baki so ba ki yi shiru ki bar shi da safe in kun tashi a gado sai ki tashe shi ki gaya masa cewa ga abin da fa kai wani jiya ban ji dadi ba.
Shugaban kungiyar lauyoyi ta kasa Reshen Jos, Barista Izan Aware, yace akwai hukunce-hukunce da dama kan waɗanda suka ci zarafi ba ma na mata kaɗai ba har da maza.
Hukuncin yana nan da yawa. Bari yi misali da jihar Plateau. Yanzu idan aka kama mutum da laifin fyaɗe a jihar Plateau, daure rai da rai. Ya shiga kurkuku ba ya fita daga kurkukun nan sai ya gama rayuwarsa a wurin. Idan mutum ya daki matarsa akwai wannan tsarin doka wanda ake ce da shi verb law na Plateau State shi ma ya saka akwai wanda za a daure shi a shekara 14 akwai kuma bayan haka zai sake biyan kudade dai wani kudade
da zai
yawa kamar tara haka bayan wannan sa'annan akwai kuma wanda za a daure mutum shekara 7 da sauransu so domin haka mutane al'umma fa su ja da baya wajen aikata irin wayannan lafufuka domin ba sa gina al'umma sai dai suna maida al'umma baya.
Kungiyoyin da suka yi gangamin ciki har da ƴan jarida mata sun shawarci dukkan waɗanda ke fuskantar cin zarafi ta kowace fuska su sanar da su don bin diddigi da kwatar musu haƙƙinsu. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.